Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango, masu auren ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da suka so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku yau, wato a cikin shirinmu na yau, Talata, 4 ga watan Juli na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC, tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukar dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace, za mu kanun labaran.
To, Ladan shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya ba da tallafin dala miliyan 1 ga asusun kungiyar haɗin kan Afirka da nufin ganin kungiyar ta daina yawo da kukan bara. Jami'ai a Nijar sun ce waɗansu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe mutane 9 suka kuma yi garkuwa da waɗansu da dama, galibi mata da ƙananan yara. Kana babban jami'in diplomasiyan ƙasar Qatar ya miƙa wani martani da aka rubuta da hannu jiya Litinin dangane da jerin buƙatun da ƙasar Saudiya da abokan ƙawancenta suka gabatarwa ƙasar.
Madalla karun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa har yanzu ana ci gaba da nuna alhinin rasuwar marigayi Alhaji Maitama Yusuf Sule dan masanin Kano.
Muna daga cikin ɗalibansa da muka zo Provincial Secondary School Kano a 1956. Tun a wannan lokaci na dauke shi uba, ni kuma ya dauke ni da.
Har yau an ce ana samun darussa dewa da za a koya daga marigayin.
Ina gani mu musamman wanda suke zuwa baya, rayuwa irin su dan masani darasi ne a wurin mu. Mu yi karatu, mu fahimta, mu yi kwaikwayo da yadda suka yi da rayuwar su.
Haka kuma muna dauke da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran. Labaran da muka samu da dumudumin suna cewa Koriya ta Arewa ta sake gwajin wani makami mai linzami a yau Talata. Rundunar sojin Koriya ta Arewa ce ta ba da wannan labari. A can ƙasar Siriya kuma rundunar sojan ƙasar ta ayyana tsagaita buɗe wuta a kudancin ƙasar har zuwa ranar Alhamis domin goyon bayan yunkurin sasantawa a ƙasar. Jiya Litinin aka ba da wannan sanarwar kwana ɗaya kafin a yi shawarwarin samun zaman lafiya a Astana, babban birnin ƙasar Kazakhstan. Ta wani gefen kuma an fara taron kolin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka karo na 29 a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha, jiya Litinin, inda shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe ya ba da tallafin dala miliyan 1 ga ƙungiyar domin ta iya dogaro ga kai. Kimanin kashi 60 cikin 100 na kasafin kuɗin ƙungiyar yana fitowa ne daga tallafin ƙasashen ƙetare da suka haɗa da ƙungiyar haɗin kan Turai da babban bankin duniya da kuma ƙasashen da ba sa cikin wannan ƙungiya. Mugabe ya daɗe yana bayyana buƙatar ganin ƙungiyar ta dogaro ga kai. Ya faɗa a wani jawabi da ya yi a tashar talabijin ta ƙasar Zimbabwe cewa Afirka tana buƙata ta ɗauki nauyin ayyukan kanta. Bai kamata ƙungiyar kamar ta EU ta riƙa dogara a kan tallafi ba, wannan ba abu ne da zai ɗore ba. Ƙungiyar tana da kasafin kuɗin dala miliyan 782 a shekarar nan ta 2017. A watan Yuli shekara ta 2016, shugabannin ƙungiyar ta EU suka amince su sa tare 2% kan waɗansu kayayyaki da ake shigowa da su daga nahiyar domin samun kuɗin gudanar da ayyukan ƙungiyar. A halin da ake ciki kuma, shugaban ƙungiyar haɗin kan Afirka Musa Faki Muhammad ya ce batun zaman lafiya da harkokin tsaro su ne suke ci gaba da haifar da fargaba a nahiyar, lamarin da ake ciki a Sudan ta Kudu da Somalia da Libya da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da zaman doya da manja da ake yi tsakanin ƙasashen Djibouti da Eritrea. Da ƙalubalen aiwatar da yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a Mali, inda 'yan ta'adda masu ra'ayin jihadi suke tada ƙayar baya, da kuma yanayin harkokin siyasa waɗansu ƙasashe nahiyar Afirka kamar Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Kongo da Burundi da kuma Guinea-Bissau sun isa fargaba. Taron ƙolin na kwana biyu zai mai da hankali ne kan inganta rayuwar matasa.
Jami'ai a Nijar sun ce waɗansu da ake kyautata zaton ‘yan ƙungiyar Boko Haram ne sun kashe mutane tara, so kuma sace waɗansu da dama a wani hari da so kai a wani gari da ke kudancin ƙasar. Jami'an yankin sun faɗa jiya Litinin cewa ‘yan bindiga sun shigo ƙauyen Ingalewa kusa da kan iyakar ƙasar da Najeriya a kan raƙuma da dawakai. Suka ce mayakan sun tasa ƙeyen kimanin mutane 30 zuwa 40 galibi mata da ƙananan yara a ranar Lahadi da dare. Suka kuma yi barazanar cewa za su ci gaba da garkuwa da su har sai an saki sauran masu tsatsauran ra'ayi da ake tsare da su a gidan yari. Ƙungiyar Boko Haram ta fara tada ƙayar baya a arewa maso gabashin Najeriya cikin shekara ta 2009, sai dai tuni ta bazu zuwa ƙasashen Chadi, Kamaru da Nijar. Tashi-tashin hankalin ƙungiyar ya janyo asarar rayuka kimanin 20,000, ya kuma sa sama da miliyan 2 ƙauracewa matsugunansu. Ƙungiyar Boko Haram ta ce tana yaƙi ne da nufin kafa shari'a Islama a arewa maso gabashin Najeriya.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran Indiya da ƙasar Isra'ila za su ƙulla yarjejeniya a fannin fasahar ayyukan noma da samar da ruwan sha yayin ziyarar da Prime Minister ƙasar Indiya Narendra Modi zai kai ta tarihi a Tel Aviv da birnin Kudus da zai kai cikin wannan makon, bisa ga cewar wani babban jami'in Isra'ila jiya Litinin. Modi, wanda zai fara ziyara a Tel Aviv yau Talata, shi ne shugaban gwamnatin ƙasar Indiya na farko da zai ziyarci Isra'ila, ko da yake ƙasashen biyu suna hulɗa diplomasiya na tsawon shekaru 25. New Delhi, wadda take goyon bayan gwagwarmayar Falasɗinawa, ta ƙara danƙon zumuncinta da Isra'ila, amma ta guje wa kai ziyara ƙasar ta Yahudawa da za ta ɗauki hankalin duniya sai wannan lokaci. Modi ba zai je Ramala ya gana da shugaban yankin Falasɗinawa yayin ziyarar tasa ta kwana uku ba. Duk da haka, masu sharhi kan lamura sun ce dangantakar Indiya da yankin Falasɗinawa tana nan daram, kuma a bayyane take lokacin da shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas ya kai ziyara Indiya a watan Mayu.
Babban jami'in diplomasiyyar ƙasar Qatar ya mai da martani jiya Litini ga jerin bukatun da ƙasar Saudiya da ƙawayenta suke takun saka a fannin diplomasiyya da Qatar suka gabatar bayan sun ƙara wa'adin sa'o'i 48 da suka ɗibar wa ƙasar na aiwatarwa. Sarkin Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah shi ne ya karbi wato bakuncin ministan harkokin kasashen ƙetare na Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a jiya Litini domin ya mika wasiƙar da Sheikh Tamim na ƙasar Qatar ya rubuta, bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar Kuwait. Ba a bayyana abinda wasiƙar ta ƙunsa ba, ko da yake tun farko Al Thani ya ce babu ko tantama za a yi watsi da bukatun da ƙasar suka gabatar. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu fara da batun ci gaba da nuna alhinin rasuwar marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasu da ɗan masanin Kano, wanda ake sa ran yin jana'izansa yau an jima da rana idan Allah ya kai mu. Ga Mahmud Ibrahim Kwari.
Dan masanin na Kano ya shura wajen zalakar zance da barkwanci a tsawon rayuwarsa, yayin da makusantansa ke cewa mutum ne mai riko da gaskiya. Dr. Junaidu Muhammad na daga cikin aminan marigayi mai tamasile.
Dan masani uba ne a wajena, aminin mahaifina ne, na biyu kuma ni na yi aure a gidansa. Mutum ne mai dattako, mutum ne mai matuƙar barkwanci, kuma mutum ne na kirki a zuci, mutum ne kuma mai kamanta gaskiya. Domin farkon siyasarsa ai ba MPC ya shiga ba, yana da alaka da Aminu Kano, don Malam Aminu Kano ya koya masa a makaranta nan Middle School ta Kano, wadda ake kira yanzu Rumfa College. Ka taɓa jin an kai Mai Tamasu da wani guzanci ya yi sata ba? Ko da yaushe za mu zauna mu haɗu mu yi magana, inda yake da bambance-bambancen ra'ayi a faɗa, kuma a tashi a yi raha a yi maganganu, kowa ya tafi da ra'ayinsa.
Bayan shaharar da ya yi a harkokin mulki da siyasa, marigayi Mai Tamasile ya taka muhimmiyar rawa a fagen aikin malinta, kuma wasu daga cikin ɗalibansa sun yi fice a fannonin rayuwa daban-daban a Najeriya. Farfesa ɗan Dr. Abdulkadir tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Libya kuma tsohon ɗalibin marigayin ne a sakandaren Lardi ta Kano.
Muna daga cikin ɗalibansa da muka zo Provincial Secondary School Kano a 1956. Tun a wannan lokaci na ɗauke shi uba, ni kuma ya ɗauke ni ɗa, hatta kai ma wajen aure shi yake mini alwalanci. Shi malaminmu ne na tarihi da turanci, ɗaya daga cikin wanda mu almajiransa akwai yanzu akwai Aminu Bashir Wali, bai makaman ringin Muhammad Ibrahim. An yi rashin mutum mai gaskiya tun da Malam Aminu Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya rasu Kano ya bar gibi da masan ya fara cikewa. To yau gashi Allah ya karɓi abinsa. Ni dai sani na in ba kwanan ba dan masani ko bank account ba shi da shi, ba shi da asusuwa ba.
Alhaji Yusuf mai tamasila da yarasu ya bar mace daya da ƴaƴa goma waɗanda ke alfahari da irin tarbiyyar da yayi musu. Alhaji Muntari mai tamasila na cikin manyan ƴaƴan marigayin.
Duk mutumin da izo ne magu alfar magurinsa yana kokari yayi, amma mu ƴaƴansa yakan ce ku yi kokari ku nema da kanku. Wallahi bai taba daukan dansa ya kai shi wani guri ya ce gashi ai masa wani abu ba, ko yana neman wata alfarma. Wallahi kai dansa ma baka isa ka zo kai masa wannan maganar ba, domin ba zai ba. Idan aka ji sunan mu ana bude mana kofa da littan darajar sa, amma dai shi ice ganawa wallahi bai taba yi ba.
An haifi dan masanin Kano shekaru 88 da suka gabata, yayi karatun Muhammadiya da na Boko, yayi aikin malinta, ya zama dan majalisar dokoki, kana ya rike mukamin minista daga bisani, kuma ya zama wakilin Najeriya a zauren Majalisar Dinkin Duniya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Wayo kaina mutuwari ga
to shi ma tsohon shugaban hukumar yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa zagon kasa a Najeriya, Malam Nuhu Ribadu, a tattaunawa wasu da Shehu Ashaka ya ce akwai darussa dama da za a koya daga marigayin. Ga abin da ke shedawa Shehu Ashakan da suka tattauna.
To alhamdulillah an koya da yawa, kusanci da dan masani kaman kana jami'a ne, kowane lokaci kana samun karuwa, musamman kaman shigan siyasa. Dan masani ya fara siyasa tun yana shekara 20 da wani abu. Kullum yake fadan mana akan cewa idan ba ku shiga siyasar nan ba, ba yadda za a samu dama a kawo canji, a kawo mutane sauki a rayuwa. Kowane lokaci an zanna zai kawo maka wani abu sabo wanda baka sani ba a da, musamman ya kai cewa to ai daga fulanin yola mun yi fama da ku, amma yanzu ka kun cire wannan kunya, Nuhu kai ka baka da wannan kunya. Ni ce a rake da akwai kunya, koyaushe akwai kunya, sai da mu gode wa Allah da rayuwarsa.
Wani irin koyi kake ganin ƴan baya za su yi da irin yadda ya tafiyar da rayuwarsa?
Babba dai zance ya yi shugabanci, ya nuna dottaku, ya yi addini kwarai, ya nuna akan cewa zaka taimaka mutanenka, zaka taimaka kasa, zaka so mutanenka, zaka so kasa duka. Duk daya muke a da same kan kuma ka san kowa naka na kusa da kai. Ya taimaki arewa kwarai ba kadan ba. Ina gani mu musamman wanda suke zuwa baya, rayuwa irin su dan masani darasi ne a wurin mu. Mu yi karatu, mu fahimta, mu yi koyo da yadda suka yi da rayuwar su, suka taimaka kasan nan yadda abinda muka zama duka yau duk ayyukan su ne irin su nan. Musamman kaman shi Allah ya bashi tsawon rai har lokacin da yanzu Allah ya dauki ransa yana nan ciki, yana bai gaji ba. Ko ina ka je idan aka ce maka dan masani zai magana, to zaka ga yadda mutane suke zuwa aura. Idan ya je yayi magana kuma a wurin, ko a wani lokaci ba wanda zai zo kusa da abinda zake faɗa, kowa yana jira abinda mai dan masani ya faɗa. Mun koya, mun ji, mun fahimta. Ya nuna mana muso juna, ya nuna mana muso arewa, ya nuna mana muso Najeriya, ya nuna mana akan cewa zamu iya zama lafiya. Gaskiya ita ce gaskiya, ita ce kawai kuma zai mai jurewa. Ya nuna mana akan cewa rayuwa zaka yi da tsoron Allah. Allah ya gafarta wa dan masani. Dukkan mu mun ji wannan a rasuwan, muna roƙon Allah ya sa da ya huta, Allah ya sa a ce ya fi masa, Allah kuma ya ba mu dukkan mu da wanda suke kusa da shi da jininsa da kuma wanda muke ganinsa musamman a arewan Najeriya, uba ne kowane hali. Mun ji wannan mutuwa, mu ba kanmu haƙuri, Allah ya gafarta masa.
To amin sun mamin. A can gane ko hukumar samarwa matasa aiki ne ta gano ma'aikatan boji har sama 16,000. Kakakin hukumar ne Awul Muhammad ya shaidawa Babaya ko Makeri hakan a tattaunawar da suka yi kamar haka.
Farkon watan da muka zo shi aka kawo muna takarda na biyan albashi na ma'aikata, saboda an bar muna mutane wurin 63,000. Sisa da muka duba, chief executive officer ya duba, muka zauna as management muka duba takardan, sai muka gano kamar mutane kusan 300,000 ba sa aiki amma ana biyan su. to wannan wata shi muka ce ba za mu biya ba, muka ba mutane gane hankuri, especially su matasan kamar su kwatar da hankalin su, mu yi binkice mu kare tukunan mu fara biya. To binkicen da muka yi last week ko kuma wancan bakwai muka fito da reportin wannan binkice da muka yi, na farko shine mun ga waɗansu mutane kusan 3,000 waɗanda suna aiki, waɗansu dai ba sa aiki, waɗansu suna aiki amma ba su da takarda wanda ke gwada an dauke su aiki, shine appointment letter. Sannan mutane gurin
wato bayan ainihin 3,000 da ke ake biyan su ba su aikin kenan, akwai kuma wasu wannan wanda wasu ba su da takardar daukan aiki.
Eh, saboda wanga mun yawo Ghana ta ko ina muka yi binkice, muka yi abin da ake kira shi physical headcount, muka kidaya mutanen dubba ke da
daidai kunsu.
Sannan muna tambayan kowa ya kawo takardun shi dake gwada lalle an dauke shi aiki yana aiki, da kuma confirmation letter daga wurin inda yake aiki dake gwada lalle an dauke shi aiki yana aiki. To shine muka gano kamar mutane kuma kusan 2,716 suna aiki amma ba su da takarda dake gwada an dauke su aiki, kuma muna biyan su. Sannan mutane wurin 4,000 su kuma su sun bar aikin ma sam, sun zauna gida ba sa aiki, sun sake aiki amma ana biyan su. Sa'annan mutane wurin kusan 10,000 su kuma manyan mutane ne ba matasa ba, da tawa ne aka sa su cike ana biyan su. In ka duba kuma shi loan da muke aiki da shi parliament ya approve wancan shekara, shine ya kamata a dauki mutumin da matashi daga shekara 18 zuwa shekara 35. Kisa in ka duba wayanda ke shekara kamar 40 zuwa bisa kusan 10,000. To shi sa abin da ya samu ka ce kamar lalle mun save country wani kuɗi, wanda in ka duba inda mun kara samu na biyan su kowane wata hudun nan da wurin miliyan 20 kuɗin Ghana kenan da muka biya, muka ba mutane da bai cancanci a biya su ba.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1:17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Wanda yake a shi baya san Najeriya yana so ya tsaka kansa, a ba shi dama ya tsaka kansa don mu zauna lafiya.
Ya kamata a kira wani conference, duk wani registered kungiyar arewa ta zo ta hada arewa house, a zo a ce ga abin da muke so mu yi, kowa ya zo ya sa hannu. Ba wai mutane kungiya guda 13 ko guda 15 da su zo na arewa a su ce ga abin da suka yi ba. Duk girman kasuwar Aba da kasuwar Onitsha, babu mutumin arewa ko Bayelsa guda ɗaya da yake da kanti a wajen nan. Daje da mutuwa idan mutumin arewa yi a kudancin Najeriya, ba sa ba da guri da za a iya binne mutum. Waye Inan da Kano? Matsalan maganar Inan da Kano ba da yan arewa ba ne. Matsalan shi da federal government ne.
Lokacin da yaran ne yake ta zagi yake kacin mutuncin mutan arewa, ka ji wani iba da yake zauna a arewacin Najeriya da ya fito ya ce yaran nan ba daidai yake ba?
In October 1st ba su ba harewa ba, wasu suka je suka yi instigating crisis a ƙasar nan, ba za a ce yan arewa suka tada rijima ba?
Sau nawa mutanen kudancin Najeriya suka je suka ce Fulani su bar yankinsu? Me yasa ba ku fito kun ce ba ku yarda da aka ce Fulani su bar yankinsu ba?
In suna so su tafi, a yi referendum su tafi, amma ba wai mun yan arewa mu fito mu ce an ba su lokaci kaza ba. Ina so ka fito yanzu ka ce sun yi kuskure a kan declaration din na Kaduna wanda kuka yi.
Jama'a muna fatan kuna nan kallo, kuma mun ji daɗi da kuka samu damar jin wannan shiri na Tsaka Mai Wuya.
Sunana Comrade Isa Abubakar, ni ne National President Northern Youth Council of Nigeria. Gaskiya mu ba ma goyon bayan wannan wa'adin da aka ba ma Inyamuri. A raga Allah ka san da muna bukatan junanmu na farko kenan. Na biyu kuma akwai wani irin kalamun da yake kawo tashin hankali. Kuma irin wannan kalamun wanda aka ce an ba ma Inyamuri nan da wata uku su bar arewa, yakan iya kawo tashin hankali wanda ba za ka san ƙarshen irin tashin hankalin da za a samu.
Sunana Sani Zangon Daura. Zan in aka tura mutum ga bango shi ma sai ya dawo. Su yara din nan ko samari muna goyon bayan su, dan abin da suka faɗa ba da abu bane wanda yake da tashin hankali. A halin zaman da muke ciki babu dan gata irin Ibo, kai dan gata ne. A arewa kudun za su zo su miƙe ƙafa, amma kuma su zage mu, ba mu da mutunci a wurinsu. yaron su ya fito ya ce su suna son Biafra din babu wani babba daga cikin gwamnonin su ko dattawan su wanda suka fatse su suka hana su abba su tafi
tun daga lokacin da wata kungiyar matasan arewacin Najeriya da a turanci ake kiranta Coalition of Northern Groups ko kuma gamayyar kungiyoyin matasan arewa suka hadu a Kaduna suka yanka wa ƴan kabilar Ibo ko Inyamurai wa'adi na cewa su hada nasu ya nasu su bar yankin kafin ran 1 ga watan Oktoba wannan shekara wacce ainihin ranar ta fado akan ranar ƴancin Najeriya ne cece kuce mai yawa ya barke daga sassan kasar daban-daban har ma daga wajenta wasu suna goyon bayan su wasu na adawa da wannan sanarwa da suka bayar mutane da yawa su yi mamakin ganin irin gagarumin martanin da wannan kiran ya janyo daga sassa daban-daban na Najeriya kuma kamar da muka ci har daga wajenta ma ganin cewa wannan ba shine karin farko da wasu ƴan Najeriya suke ta kira akan a sarrafa kasar ko kuma ma a tsaga ta ba Yayin da cewa da suka fito suna Allah wadai da ita sanarwa da waɗannan matasan suka bada ita ce wata gamayyar kungiyoyi wacce ita ma ta arewacin Najeriya din ce wacce ta kuma a turanci ake kiranta Northern Youth Council of Nigeria ko kuma majalisar kungiyoyin matasan arewa ta Najeriya to ganin cewa arewa kanta akwai sabanin ra'ayi kan wannan batun ya samu ka gayyato wakilan su waɗannan kungiyoyin guda biyu na arewa domin mu ji hujojin kowacen su akan matsayin da ta dauka Yake wannan shine karin farko da zan fara wannan muhawara din mun ga ya kamata mu bayar su wanda suka tsokana magana tun asalinta wato su Sharif Ashif Nastura damar su ga mana shin akwai abin da ya canja daga lokacin da suka yi wancan kiran zuwa yanzu wanda ya sa wata kila ko suka canja matsayin nasu ne
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to shi dai wannan al'amari kamar yanda ka faɗa mu muka ainihin fara shi muka kuma isko muka yi magana kai kuma har yanzu mu abinda muke kai shine Ibo su suka fito suka ce ba sa son zaman Najeriya su suka fito suka ce idan ba a ba su sun bar Najeriya ba sai a yaki suka ce za su kashe mutane su kone garuruwan su saboda haka muka ce to mu ba ma san abin da za su ci ana yaki a ba su kasar su su je su zauna a kasar su kuta to ba za su zauna suna kasar su ba kuma suna zauna a kasar mu kamar yadda suka mamaye wannan gurare a arewacin Najeriya dole su koma kasashen su su je su zauna gurin da suke inda yake kasar su wannan shine matsayin da muka faɗa kuma shine matsayin mu
har yanzu kuna nan kansa duk da batutuwa da kiranye-kiranye da na san mutane da yawa sun fito suna yi muku na neman ku canja ra'ayinku ba ku canja din ba
to malam Mustafa abin da zaka duba a nan gurin shine su Ibo da suka kawo wannan maganganu aka tashi manyan kasan nan suka kai yobarin a kawo gyara a cikin al'amarin shi mataimakin shugaban kasa da gwamnoni da kuma da tire na yankin su da na yankin arewa da kuma sarakuna ake ta wannan kokarin kawo a gaida za a gyara wannan al'amari amma har yanzu su Ibo suna kan matsayin su kan suna san Najeriya domin kaga irin taron da jiya shi wannan yaro yayi a garin su kuma ya ma fito ya wani kira
kana magana Nnamdi Kanu
cewa ma ai zabe ya Nnamdi Kanu yake cewa ma taron zabe da za a yi November na gwamna a jihar Anambra yace ba zai yiwu ba za su hana har kama zaben da za a yi na 2019 tun daga kan zaben shugaban kasa da sanatoci har zuwa gwamna har zuwa majalisu yake ba za a bari ba za su bari a yi ba sai an ba su Biafra to amma duk da wannan magana da ya faɗa duk duniya ko ya ji shi babu wani gwamna ko sanata ko dan majalisa ko wani basarake ko wani mutum mai girma mai mutunci ko wani malamin addini da ya fito ya ce wannan abin da yaran nan ya faɗa ba daidai bane so da haka kaga mu abin da muke gaya mutane su fahimta shine duk abin da Nnamdi Kanu yake faɗa yana faɗan ra'ayi ne na shugabannin sa da an kasuwar su da malaman su da sarakunan su da ƴan siyasar su
to
mu haka muka kaddara
to bari mu ba Malam Abdulsalam Muhammad kuma ƴan arewa ne me yasa kuke da bambancin ra'ayi da abin da su wancan suka faɗa
gida assalamu alaikum abin da yasa muna da bambancin ra'ayi gaba da abin da coalition na Northern Youth suka faɗa dalili ɗaya biyu ne zuwa uku yanzu a arewa muna da shugabanni a cikin shugabannin nan duk abin da za a yi ya kamata a ce an zauna da su an tattauna da su mu abin da ya sa muke ba ma jin daɗi abin da
su shehun suka yi shi ne su waye suka zo na da su suka nemi shawara har aka zo into conclusion wai aje a ce da yake so tambaya ne na farko ce na wanda zan tambaye shi na biyu shi shehu yanzu ya ce ba shugabanni yamare wanda suka fito suka ce abinda Nnamdi Kanu yake yi bai da kyau ai ba sai mutane sun fito ba an ce shugu-shugu magana ne ma oji kusan da ya mutu da flag din Najeriya ne aka binne shi me yasa ba binne shi da flag din ba ya fara ba na biyu kenan na uku Nnamdi Kanu wanda ya fito wanda yake faɗi abubuwan nan yana faɗin ra'ayin shi ne da wasu sharif suka faɗin ra'ayin shi Nnamdi Kanu yana son yaki amma zan faɗa muku wani abu dai da ta'iri in ma yana da ta'iri yana da karin kwakwalwa wanda ba zai iya tuna da abubuwa ba duk wanda yake a ƙasar nan ya tuna abin da ya faru a 1967 maganar civil war maganar yunwa za a faɗa ko maganar rashin dukiya wanda za a faɗa ko maganar rashin haɗin kai na al'umma har lokacin nan ne za a faɗa yanzu din waye sashen ruwa suka fito suka zo suka ce mutanen nan su bar arewa daga yau zuwa lokaci kaza wuce October 1st bai kamata ba
to ina zuwa Malam Abdulsalam bari in ba Sharif dama ya ansa tambayoyin da kai mishi na farko Malam Sharif tambayar shi ta farko tace me yasa ba ku tuntubi su da sauran mutanen arewa ba kafin ku yanke wannan shawara cewa wa Ibu su tashi
to kafin shi al'amari koyaushe yanzu zaka yi shi kana duba ahalinsa duk sha'ani idan zaka yi kana duba ahalinsa kana ruwa mutumin da yake da alkibla da ra'ayi mutumin da yake wani kamar kungiyoyi da suke na kamar kace na je kana yi ka ko kungiyoyi da ba a san sa ko kamtan da suke yin kafa kungiya rana ɗaya don wata biyan bukata ko ta wani shugaba na siyasa ko wani abu irin wannan ba za ka ci za ka saurare shi ba
to ya kuma ce yawa ci gaba daman magana Kano zai maka ci gaba daman ya ce Kano yana maganar ra'ayin sa yake faɗa
wannan magana ai mai hankali bai kamata ya karye kalli wannan magana ba Kano da ya fito yake wannan magana kowa yana kallon irin mutanen da suke tururuwa a bayan Kano suke bin sa an kawo shi kotu an ga manyan mutane da suka dinga zuwa gurin Kano a kotu Kano ya fito gwamnoni sun dinga tashi suna zuwa har gidan Kano manyan mutane duk gashi nan kowa ya gani a talabishin da jaridun kasar nan kowa ya gani duk wani babba da ke kasar Ibo da gwamnoni da shi ainihin mataimakin kaka shugaban majalisar dattijai na Najeriya wanda shi ne Ibo mafi girma da yake rike da wani makami a wannan gwamnati a yanzu a Najeriya
kana magana ya kwara ma da ko
tare shi suka yi hotuna a kyara madi da shi aka ji aka tare shi aka yi hotuna to yanzu a mai hankali sai wani ya gaya masa ya ce da shi abinda Kano yake faɗe yana faɗar ra'ayi ne da tunani na al'ummarsa gaba ɗaya ko ku za a ce wai ra'ayinsa yake faɗe in ra'ayinsa yake faɗe me zai sa har shugabanni irin waɗannan a ƙarƙashin jam'iyyu da suke ƙarƙashin Najeriya suka zaɓe suka kai inda suka kai har za su je suna biyayya ga wani mutumin da yake cewa shi bai yarda da Najeriya ba kuma shi ba ɗin Najeriya ba ne
to a gaishe ku to za mu daga aya nan sai makon gobe domin mu zo mu ci gaba don fa wannan so man taɓa ne kawai muka fara a kan hanya akwai maganganu da dama da za su haɗa da maganar tana arzikin da su 'yan ƙabilar Ibo ɗin suka ce suna da shi a nan arewa da kuma idan ma za a raba ƙasar nan ne ashe kudu da arewa za su iya tsaya kan ƙafafunsu kowacensu yanzu dai muna godiya ga su baƙin namu Sharif Ashir Nastura da kuma Abdulsalam Muhammad sannan musamman da wakiliyarmu ta Abuja Madina Dauda wacce ta taimaka wajen ganin cewa shirin na ya haɗu kuma an kawo shi a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington da huta lafiya.
Sai dai ba mu da wadataccen lokaci don haka ba za mu kawo muku takaitattun labarai ba. Yanzu Amadu kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdulmutiyar gabatarwa. Sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyanmu John ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.